إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka masu sauraron mu a wannan fili na hasken musulunci a wannan sabon shiri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan ba a manta ba mun fara kawowa asira ko tarihi na Imam Malik wanda shine mawallafin littafin nan muwatta mun ji inda mahaifiyarsa ita ce ta zabar da shi a wajen neman ilimi sannan kuma babarsa yar uwar mahaifinsa ita ma ta ƙare masa ƙaimi wanda anan yayi mata za su iya koyi da mahaifiyar Imam Malik hakanan kuma ƴan uwa yaro ko na mahaifi ko na mahaifiya za su iya suma koyi da yar uwar mahaifin Imam Malik za mu ga inda Imam Malik tasowarsa a gurin da ake yin ilimi ya ƙara masa ƙaimi a inda dole ya tashi shi ma abin da ya ga ana yi shi yake wanda wannan yana nuna mana lallai mutum ya kasance ya zauna a inda ake neman ilimi ƴaƴansa su zama masu ilimi amma idan ya zauna a gurin da ba ilimi ake ba to ƴaƴansa ba za su yi ilimi ba ko da sun yi ba za su yi irin yadda yake so ba kuma in mun ga inda ƴa mace daga cikin ƴaƴansa inda ta zama daga cikin manya-manyan almajiransa waɗanda suka kiyaye iliminsa wanda wannan yana nuni akan cewa ƴaƴa mata ba koma baya ba ne ba abin a daga ganinsu marasa wani amfani ba ne ga shi ƴarsa tana da cikin waɗanda suka taimaka iliminsa ya wanzu har zuwa wannan lokaci kuma mun ga inda Imam Malik saboda san iliminsa saboda kwaɗayin iliminsa saboda ba da gaskiya da ya yi a muhimmancin ilimi har sayarwa da rufin ɗakinsa ya kware rufin ɗakinsa ya sayar saboda ya samu guzurin neman ilimi wannan yana nuna mana in dai ya zama tun mai son ilimi ne to zai iya yin kowane irin abu da zai samu abin da zai taimaka masa wannan ilimi din nan ta hanyar da ta dace waɗansu za mu gani a wannan zamani ko a wasu ƙasashe leburanci suke yi wata sana'a suke yi wacce ya kasance idan sun samu ɗan albashi ko allowance ko lada da shi ne kuma suke biyan kuɗin makaranta da shi ne suke biyan kuɗin gidan haya da shi ne suke biyan kuɗin abin da zai kai su wato abin hawa da zai kai su makaranta da abin da za su ci na taɓa ganin mutumin da ya zo da shi da ƴarsa ya tura ta ta je ta yi ilimi ta samu digiri na uku wato doctor a wata ƙasa kuma mutumin nan babban mutum ne ƙwarai da gaske don a wannan lokacin ma yana ɗaya daga cikin ƴan takara na gwamnan bankin Najeriya saboda haka yake ce da ni wannan yarinya ga irin matsalar ta samu amma ta je ta yi karatu a sanda za ta tafi karatu ba abin da nake da shi komai nawa babu illa motar hawana to ita motar hawar ita ce na sayar na biya mata kuɗin makarantar na zauna haka sai dai na hau motar haya da ni da iyalina ga shi ta je ta yi karatu ta dawo kuma cikin nasara amma waɗansu ƴan matsaloli na kuma rashin lafiya haka yana damunta muka fahimcewa irin mutanen ɓoyen nan to saboda haka yawanci laifin ba yakan zama daga su iyaye ba ne yakan zama daga yaran ne akwai iyaye da dama suna ganin cewa da za su sayar da komai suka mallaka in dai yaran nasu za su yi karatu to za su iya yi amma tsoron cewar ba za su yi karatun ka biya wa yaro kuɗin karatu amma kuma ya kai bacci a aji ka biya kuɗin karatu kamar irin yadda kowa yake biya kila ma kai kake riga iyayen yara biyan kuɗin makaranta amma sai ka ga ya'yan waɗansu daga wanda zai yi na ɗaya, na biyu, na uku, na hudu, goman farkon nan. Amma sai ga kai ya'yan naka da ka biya, sai ga cewa daga wanda zai yi na 40 sai yi na 50 kila ma wani ya zama shi ne lambar kashi kamar yadda ake faɗa wato na ƙarshe. Wannan ba zai ƙarfafawa irin wannan iyayen su riƙe biyawa ya'yansu makaranta akan kari ba ko mai tsada ba, ko da kuwa biloniyoyi ne, wato hamshaƙen masu kuɗi. Saboda haka kenan yara sukan taimaka wajen a riƙa raragefe wajen biya musu kuɗin makaranta. Wanda ya kasance a nan ƙasa a gida bai tsaya ya yi karatu ba, a yaushe kuma za ka biya masa kuɗin da zai tafi ƙasar waje kamar irin yadda wannan mutum ya yi? Sai kowane yaro wai hankoro yake wai ya tafi ƙasar waje ya je ya yi karatu, alhalin kuma a nan gidan ma tukunna an sa shi an biya masa kuɗin makarantar wanda zai yi firamare ya yi sakandare, daga nan ne zai cancanci zuwa ma in ƙasar wajen ce, amma sai ya kife shi ƙasar waje zai ji. Amma kuma a nan ɗin ya kasa ya ƙi yin karatu, sai bacci ya aji ko da daddare ya raba dare yana hira, yana zama irin majalisu na unguwarsu, ko kuma kila ma shi ya kafa majalisar a kofar gidansu, ko kuma a'a yawo ma yake tafiya a neme shi a rasa ba zai dawo ba kila sai ƙarfe ɗaya ƙarfe biyu, sannan kuma da safe bacci zai yi, in ma makarantar aka tashi ya tafi yana tafiya ne yana bacci yana gingiri, haka kuma zai yi a aji. Waɗansu kuma su raba dare wajen kallon bal a TV ko kuma kalle-kalle a TV ko kuma su shigalta da danne-danne a waya, su ne Facebook da sauran irin abubuwa waɗanda suke na kallace-kalle su kila ma na fajirce-fajirce a cikin internet. Yaushe ne wannan irin su za a ce za a biya musu kuɗin karatu su tafi waje? Yaushe ne za a ce iyaye su samu ƙarfin gwiwar a taimaka musu akan su yi karatu? Ga shi dai kila ba su samu taimako daga wajen iyayensu mata ba. Ga shi su ba su gano muhimmancin karatun kamar in yadda Imam Malik ɗin nan ya gano har ya kware rufin ɗakinsa ya sayar don yi karatu. So da haka wannan lallai ne idan kana so kai karatu ka mayar da hankali. Idan kana so kai karatu lallai ya kasance inda kake dama karatun ake. Idan kana so kai karatu ka rabu da abokan banza, ka rabu da hirar banza, ko meye daga baya ka zo ka yi. Amma karatun yana da lokaci, kadan lokacin ya wuce shikenan. Ya kamata matasa na wannan zamani su sani cewa duk wanda kaga ya zama wani abu ko ma me ya zama, a san da yake yaro ne ya yi amfani da ƙuruciyarsa wajen neman ilimi, wajen kyautata tarbiyya, wajen koyon sana'a. Saboda haka da ya girma ya kasance ya iya ya ƙware, kuma wannan abin ya shiga ransa. Saboda haka sai ya zama babban malami, ko ya zama babban mai kuɗi, ko ya zama babban mai mulki, ko ya zama babban wato dattijo wanda ake girmamawa a unguwa. Amma babu yadda za ka yi ka zama wani abu ko ma wani irin abu ne na kirki da za a yi ba a san da ka girma, sai idan kana yaro ne ka nemi wannan abu. Ya kamata a gane wannan. To wannan kenan. Shi Imam Malik lokacin da ya tashi farkon abin da ya fara shi ne haddacewa Al-Qur'ani. Al-Qur'ani shi ne asali. Wannan zai nuna mana cewa in ya kasance mutum ya fara karatun Al-Qur'ani to dukkan wani ilimi zai zo masa da sauƙi. Saboda ya koyi karatu, ya koyi yadda ake haddacewa abu, ya koyi yadda ake riƙewa abu. Daga nan kuma ya fuskanci haddacewa hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda shi ne asali na biyu. Waɗannan abubuwa Al-Qur'ani guda biyu, Al-Qur'ani da hadisi, su ne abubuwan da a zamanin Imam Malik ake karantawa. To dukkan wani ko wanda zai nemi ilimi to wajibi ne ya nemi wani malami daga cikin malamai wanda zai lizance shi a farkon neman iliminsa. To saboda haka Imam Malik ya lizamci Ibn Hurmus a farkon neman iliminsa. Ibn Hurmus ɗin ya rasu a shekara ta 148 lokacin Imam Malik sai da ya yi shekara 7 tare da Ibn Hurmus ɗin nan baya rabuwa da shi. Idan ya tashi sassafe ya je gidan Ibn Hurmus to ba zai dawo gida ba sai dare, yana tare da shi a koda yaushe. daga nan kuma ya koma wajen Imam Nafi Maula Ibn Umar wato bararren Ibn Umar ya koma gurin sa shi ma ya lizance shi yayi karatu a gurin sa mai yawan gaske kuma har ya zama abu ne shahararre cewa hadisan da suka fi inganci sawa'un al-Littafin Bukhari suke ko Al-Muwatta suke ko At-Tirmidhi suke ko kuma al-Littafin Nisa'i suke ko al-Littafin Ahmad bin Hanbal suke ko al-Littafin Muslim to wanda duk yafi inganci ruwayar duk da tafi inganci hadisin duk da yafi inganci shine wanda aka rawaito daga Imam Malik shi ya rawaito daga Nafi shi kuma Nafi ya rawaito daga Ibn Umar Ibn Umar daga manzo sallallahu alaihi wasallam to duk hadisin da ya zama da wannan silsila Malik an-Nafi an Ibn Umar to wannan hadisin shine yafi inganci har Imam Al-Bukhari yana cewa wannan silsila ita ce silsila zahabiyya ko wannan hadisin shine gol a cikin hadisai haka nan kuma Imam Malik yayi karatu a wajen Ibn Shihab az-Zuhri wanda shine farkon wanda ya wallafa hadis wato shine farkon wanda ya fara rubuta hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana rubuta hadisinsa sai na Umar bin Khattab yayi niyyar rubuta hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya tuno irin yadda ahlul kitabi suka rubuta maganganun annabawan su shikenan sai suka bar littafin da Allah ya saukar musu suka koma kan maganganun annabawan nasu shikenan sai littafin su ya bata littafin su ya rikirkice shikenan kuma addinin su ma shi ma ya rikirkice to sai yana Umar bin Khattab sai ya fasa rubuta hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam saboda sai da aka samu shekara 100 ba a rubuta komai na hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam to Ibn Shihab az-Zuhri na ɗaya daga cikin waɗanda suka fara rubuta hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam a takaita amma bai zama littafi wanda ya shahara kamar yadda littafin Imam Malik ya shahara daga baya kuma aka samu irin su Bukhari su Muslim su Abu Dawud su Tirmidhi su Nasa'i su Ibn Majah wato shi Ibn Shihab az-Zuhri yana da cikin waɗanda suka shahara shehunan da suka shahara wato a cikin Madina shi kansu Imam Malik a littafin nan nasa Muwatta wanda muke karantawa ya fitar da hadisai 132 wanda daga Imam Zuhri ya ji waɗannan hadisan waɗansu mursalai ne sun tsaya ne akan sahabbai wato ba su danganta da Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar irin yadda Imam Malik yayi ilimi yayi karatu daga gurin Imam Ja'far as-Sadiq daga bangaren ahlul baiti shi kuma ya fitar da hadisai guda 9 a cikin wadda irin wanda ya rawaito daga Ja'far as-Sadiq guda 5 hadisai ne muttasile wanda suka hadu da manzo sallallahu alaihi wasallama kuma ba a samu yankewa ba ko da yake hadisi ne dogo guda 1 wanda aka rawaito daga Jabir a aikin hajji guda 4 kuma su ba muttasile bane haka nan kuma Imam Malik ya wato yi karatu ko ya rawaito hadisai daga Hisham bin Urwa bin Zubay da Muhammad bin Munkadir da Yahya bin Sa'id al-Qattan al-Ansari da kuma Sa'id bin Abi Sa'id al-Muqabari da Rabi'a bin Abdurrahman wanda aka fi sani da Rabi'atul Ra'i daga cikin waɗanda suka kasance tsaransa akwai al-Imam al-Auza'i da Imam Thawri da Imam Layth shi kuma Imam Malik wato Abdurrahman bin Mahdi da Qanabi da sarrauta shi kuma daga gare shi a inda aka ce malamansa sun kai kaman 1000 guda 300 daga cikin tabi'ai almajiran sahabbai guda 600 daga cikin wato tabi'it tabi'in wato almajiran sahabbai Imam Malik ana nan littafa ta gaba a inda shi ma aka yi masa izini na shimfiɗa buzu wato abinda yake nufi shimfiɗa buzu shine idan mutum yana karatu a gurin malami ko a gurin malamai za su fito za a kai wani matsayi da za su yi masa izini shi ma ya je ya zauna ya riƙa karantarwa ya riƙa ba da fatawa saboda haka aka yi wa Imam Malik izinin ya zauna ya riƙa karantarwa yana ɗan shekara 17 sannan za ka ga cewa a zamaninmu wato yawancin waɗanda suke zaunawa su ba da ilimi ko a zaunansu ko a gidansu ko a makaranta ya kace ba sa samun wannan izini daga wajen malamansu kawai kowane sai wato gaban kansa yake wanda Imam Malik zamu ga cewa ko da yake ya zauna yana ba da ilimi a waɗannan ƙananan shekaru amma bai fara yin fatawa a tambaye shi mas'ala ta ilimi ya ba da amsa ba sai da ya nemi shawarar malamai tukunna har guda 70 kamar ilimin da ya faɗa da kansa daga cikin malaman Madina a lokacin ya kai shekara 40 to nan ma ya kamata mu tsaya mu duba idan aka dubi sai da shekara 40 ya fara ba da fatawa idan aka dubi cewa sai da ya shawarci malamai 70 na Madina kowanne ya mar izinin ya fara ba da fatawa to sai mu duba mu a yanzu wa muke shawarta sai ga mutum ya zauna yaro ne karami kuma bai shawarci kowa ba kila ko sai shedanin kansa shi san zuciyarsa ita ya shawarta ya zauna yana ba da fatawa a cikin shari'ar Allah wanda duk wanda zai zauna ya ce zai ba da fatawa zai tabbatar da cewa yana wakiltar Allah ne kamar irin yadda Imam Ibn Qayyim al-Jawziya ya wallafa littafi mai suna Alamul Waqi'ina Rabbil Alamin wato malamai ne waɗanda suke sa hannu a maimakon Allah subhanahu wa ta'ala suke signature to wato a madadin Allah subhanahu wa ta'ala ashe ko lalle in za ka zama a madadin Allah subhanahu wa ta'ala wajen shirwa da halittarsa lalle ka tabbatar sai ka cancanta tukunna ka zama ba mai karamin shekaru ba mai ƙananan shekaru ba ka zama ba mai ƙarancin ilimi ba ka zama ba mai ƙarancin ƙwarewa ba duk inda ka kai da ilimi to sai akwai gogayya da mamarasa kafin a ce ka zauna kana ba da fatawa ka zama kuma ba mai ƙarancin ikhlasi ba wato ya zama dan Allah za ka yi ba za ka yi dan saboda ka ɗaukaka ba ba za ka yi dan saboda wata manufa ba ba dan saboda kai za a wani ne zai saka ba dan saboda kishin wani abu can daban ba ya zama kawai dan Allah kana so ne bayan ka cancanta kuma ka yi dan Allah ka shiryar da bayan Allah saboda Allah din subhanahu wataala saboda haka ya kamata waɗanda suke fatawa a wannan zamani namu su ji tsoron Allah subhanahu wataala a sawa'un a gida za ka zauna kana ba da fatawar ko kuwa a kafofin yaɗa labarai saboda haka duk abin da kai za a tambaye ka babu shakka za mu koyi da Imam Malik wajen sai mun cika dukkan sharuɗa na ba da fatawa sannan za mu riƙa ba da fatawa na taɓa ganin sanda waɗansu suke da ra'ayin cewa a yi malamai wato irin malaman da suka ƙware wajen karantarwa wajen ba da fatawa wai sai ai waɗannan ai sun tsufa wai sai a nemo sabon jini ai sha'anin ilimi ba a magana sabon jini a cikinsa don saboda a duk lokacin da malami yake ƙara shekaru sannan kuma iliminsa yake ƙara haɓaka yake ƙara nuna ikhlasinsa yake ƙara ƙaruwa a duk lokacin da ya ci gaba da shekaru sannan zai ƙara daraja hakanan ilimi ke Imam Malik idan muka duba za mu ga ya rayu har mai tsawon gaske shekara 90 da wani abu za mu ga sai hatta annabawa Allah ta'ala baya aiko annabawa har sai sun zama waɗanda suka mallaki hankalin kansu za ka ji Allah ta'ala hatta iza balaga ashuddahu wastawa atina hukuman wa ilman har sai tukunna annabi ya kai matukar shekarunsa matukar ƙarfinsa shekara 40 ko ba daga 40 na sanata kamar yadda yazo a wani lafazi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana da shekara 40 Allah ta'ala ya aiko shi yayi masa izini ya rika yin wa'azi ya rika ba da fatawa mun samu daga cikin annabawan Allah waɗansu Allah ta'ala ya ba su annabtakar tun suna yara sannan kuma wani abu ne wanda ya kasance za a ce shazin kamar annabi Yahaya alaihi salam saboda haka waɗanda suke da mallakin kafofin yaɗa labarai su kula da irin waɗannan sharuɗa sai su ma su fita a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. sai kuma bayani akan taka tsantsan din Imam Malik wajen karbar ilimi da kuma bayarwa da shi wajen daukar karatu da kuma yin fatawa
ransa to ba zai karbi ilimin ba sai daga wanda ya tabbatar abinda duk ya fada haka yake idan yace Allah ne ya fada ya san haka Allah din ne ya fada idan yace annabi ne ya san annabi ne ya fada idan yace wani malami ya fada ya san lalle wannan malami ya fadi wannan magana haka shi ma ba zai ba da fatawa ba sai ya tabbatar abinda zai ba da fatawa din nan haka nan yake a gurin Allah haka nan yake a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan shi ma yaji daga wajen malamin sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar kuma duk da haka ba haka kawai yake garajen ba da fatawar ba in aka yi masa tambaya ba zai amsa ba sai yayi tunani yayi bincike kila kwana da kwanaki ko watanni ko ma shekaru idan ya kasance bai gano yadda yake so ba shikenan ba zai amsa wannan tambayar ba mun ji Imam Malik irin yadda mutane suka kewaye shi a san da ya zauna yake ba da ilimi a sannan shekarun sa 17 turka shi mun ji yadda Imam Malik ya kasance ya haddace alqur'ani ya haddace qur'ani ya haddace hadisi to yanzu zamu dora kamar irin yadda muka faɗa a wannan taka tsantsan din nasa a wajen neman ilimi an rawaito daga manzo sallallahu alaihi wasallama wani hadisi na Abi Huraira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaribanna nasu akabadul ibil fi dalabil ilmi fala yajiduna aliman a'lama min alimin madina Imam Malik daga cikin duk malamai na addinin musulunci babu wani malami wanda ambatansa da yabansa da matsayinsa yazo a bakin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai Imam Malik tulka shi lalle shine malamin malamin da ya samu naƙi daga wajen shugaban musulunci jagoran musulunci manzo sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a yi ta tafiya wato ana karadewa duniya wajen neman ilimi wato za a yi ta bugun kamar yadda lafazin hadisin yazo hantocin raƙumai a wajen neman ilimi amma ba za a duk inda aka buga ba za a samu malami a alama min alimin madina wanda ya fi malamin madina wato ilimi ba yana nufin Imam Malik da malamai dama sun ce Imam Malik ake nufi da wannan to ma'ana za a haura kuma tunda a wancan lokacin wato raƙuma din su ne ababen safara waɗanda za a hau su a yi tafiye-tafiye masu nisa kamar yadda yanzu ake hawa jirgin sama to kamar raƙuma su ne kwatankwan jirgin sama ko jirgin ruwa kowa da ya san an fi tafiye-tafiye masu nisa a jirgin sama irin su jaki irin su doki irin su alfadari su kuma kamar su ne motoci kamar su ne jiragen ruwa amma raƙumi shi ne kamar jirgin to za a yi ta tafiye-tafiye a yi ta zirga-zirga a jiragen su a je wannan gari a je wannan ƙasa wato ana neman malami don a yi karatu a gurinsa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ba za a samu ba ba za a samu malamin da ya fi malamin Madina ba wato shi ne Imam Malik